Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen radio VOA Africa birnin Yamai akan mita 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Niyar duka jamhuriyar Niger. Masu sha'ar jin mutanen na'urar computer suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare. Yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Har yanzu dai ana jin maganan su amma ba a san ina lalle suna da shi da zama ko kuwa tunan don an raba su kasusuwa da yawa ba a san ina ne suke da zama gashi na dindindin gidan su ba.
Wani dan yankin cibo kan yan matan makaranta daga yankin waɗanda yan bindiga suka sace suke garkuwa da su har yanzu. Shin ya rayuwa take a Chadi ganin farashin mai ya fadi a kasuwannin duniya? Muna kuma tafi da shirin labarin wasanni da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an Afghanistan sun ce kuratun soji 12 ne suka rasa rayukansu a wani harin kunar bakin wake da aka kai a gabashin birnin Jalalabad a yau Litinin. Kakakin ma'aikatar tsaron kasar Daulat Waziri ya ce wasu mutane 26 sun samu raunuka a harin. Ya kuma tabbatar da rahotannin farko da suka nuna cewa dan kunar bakin waken a kan babur ya kai harin, inda ya kwantsama babur din a jikin wata mota kira bus, lamarin da ya sa bam din ya tashi. Wani wanda ya shaida lamarin mai suna Ahmad ya ga kamfanin dillancin labarai na AFP a asibiti cewa akwai mahaifinsa da ƴan uwansa biyu da harin ya ritsa da su. Dukkanin waɗanda harin ya ritsa da su wasu kuratun soji ne da ke kan hanyarsu ta zuwa birnin Kabul bayan da aka musu sauyin wurin aiki. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya ce ƙungiyar ce da alhakin kai wannan hari.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce babban kuskuren da gwamnatinsa ta yi shi ne na rashin tanadin wani tsari da zai maye gurbin mamayar da ƙungiyar tsaro ta NATO ta kai Libya, inda ta hamɓarar da shugaba Muammar Gaddafi a shekara ta 2011, lamarin da ya bar ƙasar cikin ruɗani. Obama ya bayyana hakan ne yayin da yake auna abin alfahari da aka sin hakan da gwamnatinsa ta yi cikin wa'adinsa na biyu yayin wata hira da gidan talabijin na Fox. Shugaban Amurka ya jaddada cewa an kawar da Gaddafi ne domin kare fararen hular ƙasar, kuma haka shi ne abin da ya dace. Sai dai ya soki Prime Minister Burtaniya a wata hira ta daban kan yadda wasu batutuwa suka ɗauke mar hankali game da batun na Libya, tare da kuma da sukar shugaban Faransa François Hollande da ya kasa riƙe Libyan bayan kawar da Gaddafi. Sai dai Obama ya ce babban abin alfaharin da gwamnatinsu ta yi shi ne na kare tattalin arzikin Amurka daga faɗawa cikin wani ƙangi.
‘Yan sanda a India suna tsare da wasu mutane biyar waɗanda ake tuhumar su da hannu a gobar da ta tashi a wajen wani ibada ta kuma kashe mutane kusan 100 tare da jikkata wasu 380. Mummunar gobara ta tashi ne yayin da dubban mutane suka halara a jiya Lahadi domin kallon wasan wuta da ya zamanto wani fannin ibada da suke yi a duk shekara. Wani jami'i ya ce wani ɗakin adana kaya da aka cika makil da kayayyakin wuta ne ya haifar da fashewar, bayan da farfatsin wutar ya fada cikin ɗakin, lamarin da ya haifar da mummunar fashewar da ta halaka mutane. Wannan lamari dai ya haifar da turmutsu, inda mutane suka riƙa tattake juna domin tsirewa da rayukansu. Gobarar dai ta auku ne a kusa da wurin ibada na Puttingal Devi da ke garin Paravur a gundumar Kollam. Prime Minister India Narendra Modi ya kwatanta bala'in gobara a matsayin wani lamari mai matukar sosarai.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a kan iyakar Idomeni kwana guda bayan da ‘yan sandan Macedonia suka harba yaji mai saka hawaye tare da harba harsashin roba a kan ɗaruruwan baƙin haure da ke ƙoƙarin ƙetare shingen da aka dasa a yankin Girka. A yau Litinin, ɗimbin jama'a sun yi cicirindo a ɓangaren iyakar Girka, sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an yi wata arangama. Ƙungiyoyin jin ƙai sun ce kusan mutane 300 ne aka baiwa magani bayan arangamar da aka yi jiya Lahadi. Mafi yawansu sun samu kulawa ne saboda matsalar numfashi da yajin barkonon tsohuwa ya haddasa, ko kuma raunin da suka ji daga harbin harsasan roba. A ɓangaren Macedonia, hukumomin ƙasar sun ce jami'an tsaro 23 ne suka samu raunuka, mafi yawansu daga ruwan duwatsun da baƙin haure suka musu. akalla bakin haure da masu gudun hijira sama da 10,000 ke makale akan iyakar Idomeni dake arewacin kasar Girka tun a tsakiyar watan Fabrairu bayan da kasashen yankin Balkan suka rufe kan iyakokin su.
Gwamnatin Somalia ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon dan jarida da aka zarga da taimakawa kungiyar Al-Shabab wajen kisan wasu yan jarida su biyar a Mogadishu a tsakanin shekara ta 2007 da 2011. Jami'ai da waɗanda suka shaida lamarin sun ce an harbe Hassan Hanafi Haji a yau Litinin a wata kwalejin horar da 'yan sanda da ke Mogadishu. A bara ne gwamnatin Somalia ta nemi hukumomin Kenya su mika mata Hassan, mataimakin alkalin kotun soji da ta yankewa ɗan jarida hukunci Ahmed Hussein Muhammad ya gaya wa 'yan jarida cewa an yi wa Hassan adalci a lokacin da ake mai shari'a. A cewar Muhammad, tun daga farkon shekarar 2015 ake wannan shari'a kuma ya amsa laifinsa, lamarin da ya sa kotun ta yanke mai hukuncin kisa.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A wannan makon ne zai cika shekaru biyu da sace ƴan mata ƴan makaranta a Chibok waɗanda ƴan Boko Haram suke ci gaba da garkuwa da su zuwa yanzu. Gabannin wannan rana, ƴan gwagwarmaya da wasu shugabannin addini kamar Pastor Tunde Bakare sun fara kira ga gwamnati ta ƙara himma na kubutar da su. Babangida Jibril na da rahoto.
Pastor Tunde Bakare, wanda ya taba zama mataimakin dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar CPC da shugaban kasa Muhammadu Buhari, ya bayyana cewa akwai sake daga bangaren gwamnatocin da suka gabata da kuma na yanzu. Daga nan an ceto wayannan ƴan mata na Chibok da aka sace su 219, wanda kuma za su cika shekaru biyu a wannan mako da sacewa. Pastor Honda ya jagoranci addu'o'i na cika ƴan matan shekaru biyu da cewa ya ce akwai bukatar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta tashi haikan wajen kawar da siyasa cikin wannan harka na yara matan da aka sace, tare kuma da ceto su cikin gaggawa. Ta haka ne kawai 'yan Najeriya da iyayen waɗannan yara za su ga kokarin gwamnati. To koya ƴan uwa da sauran abokan arzika da suka fito daga garin Chibok da kuma Najeriya ke ji game da waɗannan ƴan mata su 219 da har yanzu aka kasa gano su? Ga dai abinda wani mai suna James ɗan asalin garin na Chibok da kuma yanzu aka ke zaune a nan Lagos ke cewa.
Mun dai alhamdulillah muna ji muna gani gwamnati tana kokari, amma har yanzu muna sake neman kokoli gurin gwamnati.
To su waɗannan ƴan mata da aka sace, ka san wasu su?
Na san wasu daga cikin su, amma ba zai san dama ni in san di awon su ba, amma akwai kalilan wanda na san cikin su.
To ya kuke ji da ganin cewa shekara biyu kenan ba ku san inda suke ba?
Har yanzu dai ana jin maganan su, amma ba a san ina lalle suna da shi da zama ko kuwa tunan, don an raba su kasusuwa da yawa ba a san ina ne suke da zama ga shi na dindindin gidan su ba.
To wani kira za ka yi ga gwamnati?
Kiran da muke ga gwamnati dai har yanzu muna sake musu addu'a, Allah ya sake kara musu karfin ganewa kuma da karfin kokarin da suke game da matan nan.
To kawo yanzu ku za ku ce kaman da aka samu sabuwar gwamnati, kaman kun samu canji a wannan yanki naku?
Lalle har yanzu mun dai mun samu canji fiye da gwamnatin da yake kan mulki Baba Buhari. Shi har yanzu yana da kokari da kwazo, amma Allah ya hakara sa mishi kwazo akan matan nan.
Shi ma Malam Muhammad Nasir na ganin akwai bukatun gwamnati ta tashi tsaye.
Gaskiya muna alhini da bakin ciki sosai akan rashin gano ƴan matan nan, kuma muna fata da addu'a ga gwamnatin Najeriya, Allah ba ta sa'a ta ceto mana su.
To wani kira za ka yi ga gwamnati?
Gaskiya gwamnatin Muhammadu Buhari tana kokari, amma dai muna fata da Allah a dage a kuma a ƙara kokari mu tabbatar cewa dai matan nan sun dawo gida, an dawo saboda iyayensu hankalinsu ya kwanta.
A ranar 14 ga wannan wata ne dai ƴan matan na Chibok za su cika shekaru biyu da sacewa, kuma kawai yanzu babu labarin su. Tunini gwamnatin ta Najeriya ta fito ta musanta wani rahoto da ake bazawa da ke cewa kungiyar Boko Haram ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta biya ta zunzurutun kuɗi har naira biliyan 10 a matsayin kuɗin fansa domin a sako ƴan matan da aka sace. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Shadi, kamar Najeriya da makwabta tana da arzikin mai, to ta yaya faduwar farashin mai a kasuwannin duniya ya shafi rayuwar al'ummar kasar? Sanusi Muktar wani dan jarida a kasar yayi bayani amma da farko ga tsawon lokaci da zai dauka kamin a samu cikakken sakamakon zaben kasar da aka yi jiya Lahadi.
Kuma bayan kwana 14 ita hukumar zabe za ta dauki wannan sakamako ta kaiwa hukumar kundin tsarin mulkin kasa wanda su ma za su iya rike fitantance su ma suna da lokacin da za su iya rike zaben sakamakon har su ma sati biyu su ma a wajen su kwana 15 dai a takaice dai yanzu kafin mu samu cikakken sakamako wato zai kai nan da zuwa wata daya.
Chadi kusan za a ce ɗaya daga cikin abin da aka sani ta samu daga ababanin da ke karfafa tattalin arzikinta shine mai. Ganin faduwar farashin mai a kasuwannin duniya yaya wannan al'amari ya shafi zamantakewa da kuma tafiye-tafiye da harkokin gwamnati?
To wannan din ma shine ai ya kawo har su kungiyoyin farar hula ne suka shiga wannan gangamin cewar ya kamata wato shugaba Dede kada ya tsaya takara saboda mutane sun samu kansu cikin matsala cikin alhini wanda yake gaskiya mutane da yawa za ka samu wani da kyare yake ci da kansa ma a wuni. To ina ga wannan faduwar farashin mai din nan gaskiya ya taimaka game da ainihin kararradin da ake fuskanta a nan kasar a yanzu haka.
Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 10 saura kusan minti 19 na dare agogon Najeriya da Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 saura minti 19 nan birnin Washington DC. Hali yanzu kuma ga Ali Mustafa Sokoto da shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashin Hausa na murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A cikin shirin labaran wasanni wannan Litinin ta yau za a ji cewa rikicin shugabancin hukumar kwallon kafa ta Najeriya ya sa an kai ga tura soja da 'yan sanda su yi gadin hedikwatar wannan hukuma din Abuja.
Wannan abu da yake faruwa a hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya abun kunya ne ga 'yan Najeriya.
To kuwa ya su 'yan hukumar suke ji ne game da kowaye shugabansa a yanzu?
Shugabanmu shine shugabanmu
da kasashen turai kuma
yanzu haka dai kungiyar tana da tabbacin ƙara sakakar wasanni ta bana a cikin kulawar hudu na sama.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadoma da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. To yau an ce sai da ta kai aka aika tarin yan sanda da sojoji su je su yi gadin ginin babbar hedikwatar hukumar kwallon kafa ta Najeriya dake Abuja bayan rikici na shugabanci da ya barke. Jim kaɗan bayan da aka ce wata kotu a Jos ta yanke hukuncin cewa wai a cire Amaju Pinnick daga kujerar shugabancin wannan hukuma din, a ɗora abokin takararsa ko kuma abokin adawarsa Chris Giwa akan wannan. To wannan al'amari yana faruwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan da a karo na biyu biye da juna Najeriya ta kasa shiga gasar cin kofin ƙalubalen ka na Afirka to African Cup of Nations. To muna da martanoni da yawa dangane da abin da yake faruwa yanzu dangane da wannan rikici na shugabancin ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya. Bari mu fara jin ta bakin tsohon sakataren wannan hukuma din Sani Ahmed Toro.
To wannan abu da yake faruwa a hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya abun kunya ne ga 'yan Najeriya tun ba ma mu da muka zauna a wannan wuri muka san yadda abubuwan ake gudana yau da kullum. Wannan ya nuna cewa akwai son zuciya, akwai son kai a duk abubuwan da ake ba ana yi ne saboda Allah, saboda samun ci gaban kwallon kafa a Najeriya.
Yanzu akan wa aina kake dore laifin abin da yake faruwa ne?
Wannan laifi wato na farko dai shi ina ba da laifi o shi Chris Giwa. Chris Giwa din nan in ka tuna tun lokacin tsohon shugaban kasa Jonathan ya ta magana cewa lallai shine shugaban kwallon kafa na Najeriya. Aka kira shi mitin shi da kansa ya je janye wannan number 2 da aka yi a kotu, kuma yanzu kuma ya koma kotu ya sake cewa kotu lallai ta sake dawo da wannan number 2. Ai kaga wannan bai nuna da taku ba
a hukumanci waye a shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya a yanzu nan?
A tabbasu FIFA, inda FIFA ne su abin da za su tsaya a kai shine Pinnick da mutanansa su ne wanda suka yarda da cewa su ne abintattun da za su ci gaba da kwallon kafa.
Alhaji Sani Ahmed Toro kenan tsohon sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya. To a wurin wasu sababbi ko kuma in ce membobi na ita wannan hukuma din da yanzu haka suke cikinta, canjin da ake cewa an samu ba canji ba ne. Ibrahim Musa Gusau shine shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Zamfara kuma shugaban shugabannin kungiyoyi na hukumomin kwallon kafa na Najeriya.
To Aliyu mai da ka sani wannan alamar yana dauka shine kamar argin yara. Saboda kotun da ake magana ko cewa ta cire shi Amaji Phoenix ta kawo tribiwa wannan magana ba gaskiya bane ba shine hukuncin da kotu ta yi ba. Saboda tun da farko dai Chris Giyo baya ɗaya daga cikin waɗanda suka kai ƙara kotu. Sannan kuma shi Phoenix Amaju baya ɗaya daga cikin waɗanda aka kai ƙara kotu. To kaga wanda bai je kai ƙara kotu ba yana neman wata buƙata ko yana neman wani haƙƙin shi zuwa ga wani. To babu yadda za a yi a ce kotu ta yi hukunci wanda ya shahe shi. Saboda haka mu muna kallon wannan ne kamar wargin yara kuma sai da security da kaji labarin suna a hukumar kwallon kafa. Suna tsaron hukumar kwallon kafa ne domin kada wasu bata gari wanda za su zo su kawo mutane tashin hankali su zo shiga ciki kamar yadda kake magana da ni a halin yanzu ma'aikatan hukumar kwallon kafa waɗanda yake ma'aikata ne kan ta gare su da ni kaina ina shiga cikin hukumar kwallon kafa in yi abin da na zo yi in wuce a gona. Yanzu haka janar sakatare da shi da ma'aikatar shi duk suna cikin ofis suna gudanar da ayyukansu. Amma abin da ya sa aka kai jami'an tsaro domin a tabbatar da cewa waɗannan mutane da suke je suna wannan farfaganda. Basu kawo kasunan ba domin su kawo tashin hankali.
Tuwai Alhaji Ibrahim mun ɗauka wannan maganar shugabanci ko takarar shugabanci tsakanin Chris Giyo da Phoenix ta riga ta mutu tun can da me ya taro ta yanzu?
To ai kafin tun farko ma shi Phoenix bai taɓa takara da Chris Giyo ba. Phoenix ma ya zo ya yi takara ne bayan ma matsalar Giyo ta riga ta ƙare. To Phoenix ma gaba ɗaya bai taɓa yin takara da Chris Giyo ba. Sannan kuma wasu abubuwa ne na shaɗana kuma muna nan muna kallon su. Kuma duk waɗanda suke da hannu ciki idan suna son su jawo wata matsala ne ga al'amuran kwallon kafa a wannan ƙasa tamu to in Allah so wannan abin zai koma musu.
Alhaji Ibrahim an ce mai ɗaki shi sai da ɗakin shi ke ruwa ku ina kuke ɗore laifin ɓarkewar wannan rikici yanzu nan?
To ni dai haƙiƙanin gaskiya abin yana ɗore min kai saboda ina iya tunawa shi wanda yake minista namu na wasanni ya taɓa kiran mu.
Shi ne yanzu ke nan ko?
Shi ne yanzu.
Dalon.
Yana jin su ƴan bangiyo sun kawo mai complain na wasu abubuwa waɗanda suke da jayayya a kansu wanda ya kirawo mai kira CEO domin a zanna a yi sulhu. To abin da ya ban mamaki shi ne bayan ya kirawo mu mun zanna mun tattauna game da wannan matsala ya ce zai wakilci mu bisa ga idan karanci duk bayanin kowa. So ai yana wani sai muka dace ko su kirsiyo sun koma kotu sun tada wata tsohuwar kes da suka ce sun jaye tun 2014. To kaga kuma tun lokacin ma har yanzu da nake magana da kai ban taɓa jin wata rana wadda aka ce shi ministan nan ya kira su Giwa ya ce don me suka yi haka nan saboda a matsayin na shugaba ya ji cewa mutane suna da matsaloli wanda suke ƙarƙashin shi ya kira su domin ya musu kuma su hana wayewa sai ji an ce wani bangare guda sun je sun ƙara tara kes a kotu. To kaga ai wannan reni ne zuwa gare shi. To amma har yanzu magana da nake da kai bai kira su ya ce musu don me akai kaza ba ko kuma bai kira mu ya ce bana ga hukuncin da ga shi abin da ya ce mu tsaya ba ga nisa zan da muka yi ba. To kaga abin sai da dore mana kai.
Saboda haka ko a wurin ku ƴan wannan hukuma ta kwallon kafan Najeriya a yanzu waye shugaban ku?
Shugaban mu Phoenix Amaji shine shugaban mu.
Saboda haka wurin ku ba abin da ya canja?
Mu gare mu babu wani abin da canza kamar yadda gaya mata farko ai babu wata kotu a Najeriya da ta yi hukuncin cewa ta cire shi kuma ta ce Amaji ta ce Giwa ta yi shiga ofis ba wannan kotu din. To kaga mu a wurin mu muna nan tare da shugaban mu kuma kamar da doka ta tanada kuma muna nan ana gudanar da aiki a takaice ma yanzu muna gudanar da shirye-shirye ne na wasan da za mu buga gobe da mu da ƴan Senegal kwallon mata da za mu buga ta Return Leg da za a yi gobe insha Allah.
Alhaji Ibrahim Musa Gusau kenan shugaban cibiyar shugabannin hukumomin kwallon kafa na Najeriya. To kamar da aka ji ana ta jin sunan ministan wasanni shi Solomon Dalun yana ta bulla a cikin wannan tarzoma da ake ta shugabancin hukumar kwallon kafar Najeriya. Abin da ya samu ka kira shi mu ji nashi bangare dangane da abin da ke faruwa.
To har yau da nake maka magana ban ga takardar kotun ba. Amma dai na karanta a kafafen labarai da yawa. Sadi nan shi Chris Giwa ya kira ni ya ce mini kotu ta ba shi iko na shugabanci. To sai na gaya mishi na ce ni ban ga takarda ba kuma ba zan yi amfani da asashe ko maganganu ta kafofin labari. Sai tsakanin Juma da yau na sake karantawa cewa ya ce zai kama aiki yau a ma'aikatan harkar wasanni.
Hey.
Sai na ce to a'a ba zai yi ba wana samu labarin cewa ana so a yi amfani da karfi a wajen don appeal da wajensu. Sai na kira shi shugaban hukuman yan sanda na ce mishi suna fadan shugabanci ne amma mallaka na ne suke fada kai. Wannan office din kayan gwamnati ne, kayan hukuma ne. Ma'aikata da suke wajen yawancin su ma'aikatan gwamnati ne, don haka ba mu kare rai ka ba mu yadda ma wani ya je hallaka rai domin sa kanshi a office ba.
Shi yasa aka tura soja da yan sanda su yi gadin wurin.
Muka tura jami'an tsaro domin ana amfani da karfi a cikin mutane a wajen.
Eh eh.
Sai nan kuma sun sake bayani ta yan jarida cewa sun saukar da wadansu daga matsayin su sai nan kuma da su na da gwamnati.
Saboda haka yanzu minista a zaman da ake yanzu ba wani canji a shugabancin hukumar kwallon kafa ta Najeriya a dai wurin ka a hukumance ko?
A'a, ai canji ma ko da kotun ta ba da iko cewa a saukar da shi. Wannan kotun ta ba wa shi wanda aka saukar ikon ɗaukaka kara cikin kwana 30. Kwana 30 ne yayi kafin mutum zai ci rage kama yake. Ai doka ake amfani da shi. Wannan dokan da ya baka iko shi ne ba wancan ma iko ya ɗaukaka kara.
Minista Solomon, ka san na ji daɗi da yake Allah ya sa mun same ka domin ka warware abin nan. Ka san mutane da yawa suna zargin kai kanka da cewa ka taka rawa cikin wannan rikici. Wasu na cewa wai shi Chris Giwai abokinka ne kake ɗaure mishi gindi, shi yasa bayan maganar Chris Giwai ta mutu kwata-kwata da yanzu ka zama minista abin ya taso. Me za ka cewa masu irin wannan maganganun?
Waɗannan masu maganganun su waɗanda suke cin moriya da rikicin ne, su suke rura wutan rikicin. Don haka su suna ganin idan an warware maganan to gonansu ta kare. Saboda haka suna irin waɗannan zarge-zarge domin su samu ne ana rikicin, su samu abin da za su ci da ciki. Domin kasar yayin da ake rikici akwai waɗanda suna kai da kawai su ne masu ba da shawarwari, ana karɓa kuɗi daga nan nan. To irin su ne suke wannan maganan. In ba haka ba za su da wani hujja. Ai da an bi tunawa ne da bukai nan ba.
Ministan wasanni na Najeriya kenan Solomon Dalo. To bari mu karkare da jin abubuwan da suka faru a filayen kwallon kafa kasashen Turai a ƙarshen makon nan da muka baro.
Kwallaye biyu da Jamie Vardy ya zura ne suka baiwa club din sa na Leicester City nasarar doke Sunderland a cikin gidanta da ci 2-1 a ƙarshen mako. Lamarin da kuma yake dada kusantar da ita da lashe kofin gasar Premier ta bana. Yanzu haka dai kungiyar tana da tabbacin ƙarasa kakar wasanni ta bana a cikin club hudu na sama, biyo bayan kashin da Tottenham ta baiwa Manchester United da ci 3 nema. Arsenal wace ta yi kunnin doki da West Ham da ci 3-3, tana ta uku ne a tebur da maki 59, yayin da Manchester City da ke fama take ta hudu da maki 57, bayan da ta yi galabar doke West Brom da ci 2-1. Manchester United ko wannan kashin ya sa ta koma ta 5 da maki 53. A can kasar Jamus kuma Bayern Munich ce ke kusantar daga kofin gasar Bundesliga ta bana karo na 4 a jere kenan, bayan da ƙarshen makon nan suka sake wanzar da tazarar maki 8 sakamakon doke Stuttgart da ci 3-1. To sai dai a kasar Spain kam jagororin teburin gasar La Liga wato Barcelona kashi ta sha daga hannun Real Sociedad da ci 1 da nema. Karo na biyu kenan a jere, bayan da a makon jiya Real Madrid ta bi ta a gidanta na Nou Camp ta kuma doke ta sakamakon nasarar da Atletico da Real Madrid din suka samu a wannan makon, ya sa a yanzu tazarar maki 3 ne kacal tsakanin Barcelona din da Atletico da ke bin ta a tebur tare da wasanni 6 kacal da suka rage. Wannan lamari dai ya kara zafafa tazarar lashe kofin gasar ta La Liga ta bana. Ya zuwa fadan nan ta Hausawa ba a san maceto ba sai miya ta kare. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To gaishe kamar talato jama'a, abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan Litinin, sai watan Allah ya kai mu. A madadin wakilanmu da suka samu da rahotanni a yau, wato Shan Murtala Faruku Sanina, Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin wannan watan, rundunar sojin ruwa ta Amurka ta fitar da sanarwar cewa ta kama wani jirgin ruwa makare da haramtattun makamai a yankin tekun Fasiya, wanda za su iya kasancewa suna da nasaba da mayakan kungiyar Houthi da ke Yemen. Waɗannan makamai su ne na baya-bayan nan cikin jerin haramtattun makaman da rundunar sojin ruwa ta Amurka ta kama a yankin, kuma Amurka ta kiyasta cewar sun samu asali ne daga ƙasar Iran. Rarraba haramtattun makamai na daga cikin halayen ƙasar Iran da ke haifar da rashin jituwa, wanda ke cima Amurka da ƙawayenta da ke kewayentuwa a ƙwarya. da yake jawabi a gaban majalisa, karamin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin siyasa Thomas Shannon ya bayyana cewa yanzu haka Amurka na da ƙwarin gwiwa akan yadda Iran take mutunta yarjejeniyar makamin nukiliya da ta cimma da kasashen P5+1 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Amma yana akari da cewar har yanzu akwai wasu bambance-bambance da ƙasar Iran waɗanda ake ƙoƙarin warwarewa. Tallafin da ƙasar Iran ke baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su Hezbollah da taimakawa gwamnatin shugaba Assad na ƙasar Syria da kuma 'yan tawayen Houthi da ke Yemen sun sha bamban da muradan Amurka da kuma jefa yankin da kewaye cikin barazana. Shi yasa Amurka ke ci gaba da sanya takunkumi akan ayyukan tada zaune tsaye na ƙasar Iran a yankin waɗanda suka hada da goyon bayan ta'addanci. Bugu da ƙari, ƙaramin sakataren Shannon ya nuna damuwarsa akan ci gaba da yunkurin Iran na ƙara kaifin awon makamansu masu linzami da ke cin dogon zango. Ya ce, Amurka za ta yi amfani da dukkan abubuwan da take iya yi domin gurgunta shirin ƙasar Iran na ƙera makamai masu linzami. Ƙaramin sakataren ya ambaci irin tauye haƙƙin bil'adama da Iran ke yi ma jama'ar ƙasarta, wanda ya bayyana cewa sa takunkumin da aka ƙaba mata na tauye haƙƙin bil'adama ba shi da alaƙa da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ƙasar. Da haka Amurka za ta ci gaba da aiki da su don kafa waɗannan matakan takunkumin. A wani taron manema labarai kwana-kwanan nan a Bahrain, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga ƙasar Iran da ta canza halayenta na tada zaune tsaye. Ya ce, Amurka na kira ga ƙasar Iran da ta tabbatarwa da duniya cewar tana so a sanya ta cikin ƙasashen duniya da ke tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ta kuma taimaka wajen kawo ƙarshen yaƙi a Yemen ba rubuta shi ba, da kawo ƙarshen yaƙi a Siriya ba ƙara masa ƙaimi ba. Ta kuma taimaka wajen canza alƙiblar wannan yankin wanda yake buƙatar sararawa domin ci gaba da gudanar da ayyukan tattalin arziki da samawa jama'a ayyukan yi da sa jama'a a makarantu domin su ci gaba da gudanar da ayyukansu a maimakon kullum zama cikin rashin kwanciyar hankali da ka iya kasancewa ya Allah ta wajen fashewar bama-bamai ko kuma tsatsauran aƙidar ta'addanci. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Jami'an Afghanistan sun ce kuratun soji 12 ne suka rasa rayukansu a wani harin ƙunar bikin wake da aka kai a gabashin birnin Jalalabad a yinin yau Litinin. Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Daulat Waziri ya ce wasu mutane 26 sun samu raunuka a harin. Ya kuma tabbatar da rahotannin farko da suka nuna cewa dan kunar bakin waken akan babur ya kai harin inda ya kwantsama babur din a jikin wata mota kira bus, lamarin da ya sa bam din ya tashi. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce babban kuskuren da gwamnatinsa ta yi shine rashin tanadin wani tsari da zai maye gurbin mamayar da kungiyar tsaro ta NATO ta kai Libya, inda ta hambarar da shugaba Muammar Gaddafi a shekarar 2011, lamarin da ya bar ƙasa cikin rudani. Obama ya bayyana hakan ne yayin da yake auna abin alfahari da aka san hakan da gwamnatinsa ta yi cikin wa'adinsa wato na biyu yayin wata hira da gidan talabijin na Fox. Shugaban Amurka ya jaddada cewa an kawar da Gaddafi ne domin a kare fararen hular ƙasar, kuma haka shine abin da ya fi dacewa. 'Yan sanda India suna tsare da wasu mutane biyar waɗanda ake tuhumarsu da hannu a gobarar da tashi a wajen wani ibada ta kuma kace mutane kusan 100 tare da jikkata wasu 380. Mummunar gobara ta tashi ne yayin da dubban mutane suka halara a jiya Lahadi domin kallon wasan wuta da ya zamanto wani fannin ibada da suke a duk shekara. Wani jami'i ya ce wani ɗakin adana kaya da aka cika makil da kayayyakin wuta ne ya haifar da fashewar, bayan da farfatsin wutar ya fada a cikin ɗakin, lamarin da ya haifar da mummunar fashewar da ta halaka mutane.
Masu aro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan, sai kuma can da asubahi za ku sake jin wasu abokan aikinmu da wasu shirye-shirye masu ƙatarwa ciki har da shirin tsaka mai wuya. Kamun na madadin Mahmud Lalo da ta yi gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham ya da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya Greg Burns da ya riga mata, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.